Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba, 6 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Sufeta Janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya haramta yin amfani da motocin da aka rufe lambobinsu a ƙasar. Bayan haka, za ku ji cewa hukumar zaben INEC ta ƙasa ta bayyana cewa babu bambanci a tsarin zaben da za a yi ranar Asabar da na shugaban ƙasa da aka yi makonni 2 da suka gabata. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan me kuke gani ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a baya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Gwamnatin Venezuela ta bada umarnin koran jakadan kasar Jamus saboda goyon bayan da yake yi wa madugun adawar kasar Juan Guaido, wanda ke cikin rikicin siyasa da shugaba Nicolas Maduro. Gwamnatin ta ce a cikin wata sanarwa ambasada Martin Krena na da sa'o'i 48 ya bar kasar kan abin da suka ce Krena yayi katsalandan a harkokin cikin gida na Venezuela. Umarnin daina zuwa ne bayan da Krena ya gana da Guaido a filin jirgin sama na Caracos a ranar Litinin din da ta gabata, a lokacin da Guaido ya dawo da kasar. Guaido, wanda Amurka da kuma wasu kasashen duniya 50 ke dauka a matsayin shugaban rukon kwarya na kasar Venezuela, ya dawo kasar ne a cikin jirgin sama na kasuwanci daga ziyarar kasashen Latin na Amurka da kuwa umarnin kotu na hana tafiye-tafiye. Guaido ya yi kira ga Maduro da ya sauka daga kan mulki a wani taro jim kaɗan bayan dawowarsa. Amurka ta shigo da kayayyaki fiye da na bara, wanda hakan ke ƙara yawan kuɗaɗen kayayyakin da take musaya da sauran ƙasashen duniya, wanda ya kai dala Amurka biliyan 891.1. Duk da kuwa da matakin da shugaba Donald Trump ke ɗauka da rage shigar da kayayyaki Amurka, baki ɗaya kuɗaɗen da aka yi musayar kayayyaki, wanda ya haɗa da na ayyuka, ya kai dala biliyan 621, wanda ya zama mafi girma tun shekarar 2008. Kuɗaɗen da ake kashewa, wanda yana da bambanci da wanda Amurka ke siyar da kayayyakinta da kuma waɗanda take biyan masu yi mata aiki a ƙasashen waje. Masana sun ce ƙaruwar kuɗaɗen sayan kayayyaki zai iya kawo matsala ga tattalin arzikin ƙasar. Alal misali, a watan Disamba an samu bambanci saboda kayan da Amurka ke siyowa ya ƙaru da kashi 2.1%, yayin da kayan da take fitarwa zuwa sauran ƙasashen yayi ƙasa da kashi 1.9%. Kayayyakin da Amurka ke siya daga ƙasashe irin su China da Mexico da kuma ƙungiyar tarayyar Turai ya ƙaru, duk da kuwa da harajin da Trump ya ƙara wa kayayyakin da China ke shigowa da su a shekarar da ta gabata, da kuma ƙarafuna da dalma da ake shigarwa daga ƙasashen waje. A yau Laraba ne Michael Cohen, tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump, zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da bada shaida. wannan kwamiti yana daya daga cikin kwamitocin da suka kaddamar da binciken gwamnatin shugaba Trump a ƙarƙashin jagorancin ƴan jam'iyyar Democrat dake majalisar. Wannan dai shine karo na uku da Cohen ya bayyana a gaban kwamitocin majalisun wakilai da na dattawa a cikin wannan mako. Inda yake gabatar da shaida akan abubuwan da suka shafi shugaba Trump. A daya daga cikin shaidar da ya gabatar a kwanan baya ne, Cohen ya ce. Cohen yake bayyana Trump da cewa shi maha'inci ne kuma mayaudari ne, wanda ya umarce shi da ya rufe sirrin dangantakarsa da wasu mata biyu, kuma ya yi ƙarya game da harkokin kasuwancinsa a Rasha. A jiya Talata ne shugabannin kwamitocin bincike na harkokin waje da kuma gudanarwa suka buƙaci fadar White House da ta bada takardun bayanai dake da alaƙa da wata cuɗanya da ta gudana tsakanin Trump da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, inda suka nuna damuwarsu cewa wataƙila Trump na ɓoye asirin cuɗanyar tasu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanda ake tunkarar zabukan gwamnoni a Najeriya, Sufeta Janar ɗin ƴan sandan ƙasar ya haramta yin zirga-zirga da motocin da ba su da lamba ko waɗanda aka rufe lambobinsu. Wannan na zuwa ne biyo bayan wasu bayanan sirri da rundunar ta samu. Daga birnin tarayya Abuja, ga rahoton Hassan Mai na kaina.
DSP Al-Mustapha Sani na sashen hulɗa da jama'a na hedikwatar ƴan sandan Najeriya ya min ƙarin bayani dangane da wannan umarni na shugaban ƴan sandan ƙasar.
Sufeta Janar na ƴan sanda wato shugaban ƴan sanda na Najeriya ya ba da umarni cewa duk wani wanda yake tuka wata mota a Najeriya da plate number ko ba plate number, wasu suna sa wani kyalle ne su rufe kan wannan ita plate number din, wato lambar motar. Shi yasa ya ba da jan kunne da gargaɗi ga mutane da cewa duk wanda zai tuka mota a Najeriya dole ne a samu lambar nan ta fito fili kuma kan mutum ya rufe ta.
To ko me yasa aka ɗau wannan mataki a daidai lokacin da ake shirin tunkarar zaɓukan gwamnoni?
Muna da bayani ne na sirri cewa wani sake amfani da motoci wanda babu wannan lambobin ko kuma da lambar kuma an rufe ta domin su kawo tashin hankali zaben da ake kokarin yi na 9 ga wata na gwamnoni da kuma House of Assembly na jihohi a Najeriya.
Eh to amma misali ai akwai wasu daga cikin manyan mutane da za ga su kusan kowane lokaci lambobin motocin su a rufe ke dan wani bakin kyalle hakan nan. Wannan umarni ya shafi su ne?
Eh wannan umarni ya shafi kowa da kowa. Wannan mutane da kake cewa masu lambar su wanda take a rufe, idan su manyan suna cikin motar ana bude wannan abun domin kowa ya san mutum yana cikin mota. A lokacin da ake rufewa sai idan sun sauka daga wajen aiki ne, to shine ake rufe wannan lambar. Kuma yawanci idan aka rufe ta ma batta fitowa bakin titi ko kuma ta yawo a kan titi. Dan direbobi ne ko kuma masu musu hidima su ne suke da mota a nan.
Rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce za ta ɗau mataki akan duk motar da aka kama suna kai komo ba tare da lamba ba ko kuma an rufe lambar.
Duk wanda ya fito da motarsa ba tare da wannan lambar ba ko kuma an yi amfani da lambar kuma aka sa wani bakin kyalle ko wani kyalle aka rufe ta, shi kuma ya aikata laifi, za a kama shi a bincike, bayan bincike kuma za a kai shi kotu.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina. Hukumar zaben Najeriya ta bada tabbacin cewa za a fara zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha lokaci ɗaya a dukkan faɗin ƙasar, yayin da su kuma 'yan siyasa ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan zaben da ke tafi ranar Asabar. Ga wannan rahoton daga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya ce tsarin bashi da bambanci da na shugaban kasa da aka gudanar.
Domin ai abin da aka tanada shi ne mai jefa ƙuri'a ya zo da katin sanadin dindin ya kuma jefa ƙuri'a. Duk irin horarwa da aka yi a ma'aikatanmu a baya da ita za a yi aiki a wannan zaɓe na gwamnoni. Na'urar card reader da aka yi aiki da ita a baya za a yi aiki da ita a wannan zaɓe na gwamnoni.
Shugaban hukumar zaben Mamuru Yakubu ya bayyana yawan masu rajista da rumfunan zaɓe a faɗin Najeriya.
Ya zuwa ranar da muka rufe karɓan katin shaida na zaɓe kuma ɗan Najeriya fiye da miliyan 72 suka karbi kati na zabe. Na yi bayani ma ɗan Najeriya cewa an ka dauki takardar kada kuri'a kawai sai da muka bugu guda 1.1 har miliyan 421. To irin wannan babban aiki in ya taso kana kokari ka kai kayayyakin zabe zuwa jihohi 36 da Abuja 37. Kananan hukumomi 774. Sannan akwai gunduma 8809. Muna da rumfunan zabe 119,973.
Yan siyasa na bayyana ra'ayinsu kan irin tasirin da suke ganin waɗanda suke marawa baya za su yi azaba.
Sunana Nura Ibrahim na Ibi. Ai guriya ne zunzurutu, in ba ma son ka ba za mu so ka ba, in muna son ka za mu so ka. Wannan gwamna kuma namu da yake zuwa, Allah na tuba, Allah ka yafe ni. Insha Allah ai kawai rantsar da shi muke jira mu zo mu a rantsar mana da shi.
Sunana Injiniya Haruna Aliyu Sale Bagaye.
Me kuke so matasa ku yi a wannan zaben da yake zuwa na gwamnoni a yankin nan?
Matasa kan yanzu kai kana dan jarida ai ba inda ba kwa zuwa, ka ga me matasa suka yi bana a Najeriya. 70% Najeriya musamman arewa wallahi ƙuri'un da aka kawo duk yutu ne.
Shi kuma ɗan APC daga Arewa maso gabas Sa'adu Hassan ga abin da yake cewa.
Kada wani ya roɗe mu, musamman mutanenmu na ƙauyuka, da sunan ƙabilanci. Ba a ƙabilanci, addini ƙabilanci na rusa addini. Duk wanda ya tashi a tutar ƙabilanci nan tashi kiyama, ya tashi a tutar ta asara. Allah ya kare mu.
Masana na cewa zaben ka iya bada mamaki don yiwuwar samun kujeru a wasu yankuna ga sabbi ko ƙananan jam'iyyu. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru El-Hikaya, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ya kuke gani ya kamata ko kuma me ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a baya. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga Yobe.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Ana tare da Garba injiniya na garin Dafi, jihar Yobe.
To injiniya, muna jin ka.
Hello, akan me ne ake yi? Ba rediyo game da ni ba.
Allah sarki, muna so mu ji ne me kake gani ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa irin matsalolin da aka ce an fuskanta a baya.
To wannan al'amari hidai hukumar zaɓe ta tsaya ta dakin tsawon daka ta kula da abin da ake tafiya, kuma ma'aikata su kula da 'yan bangan siyasa shine kawai, kuma 'yan siyasa su yi amfani da kuɗi, kuma kowa a bar shi ra'ayinsa a siyasa. A tashi lafiya da Garba injiniya a garin Dafci.
To mun gode Garba injiniya. Ba
amfani da kuɗi wurin zaɓe gaskiya bai dace ba, saboda me ya kamata in dai har mutum ya fito a matsayin wanda kai za ka je ka zaɓa mutum, to ka je cancanta wanda kake tunanin cewa zai maka abin da ya kamata.
To malami daga Abuja, da wa muke magana ne shin?
Na'am.
Nace da wa muke magana ne daga Abuja?
Yakubu Muhammad kike magana da shi.
To Yakubu Muhammad kace a daina amfani da kuɗi a danka duba cancanta ko?
Gaskiya ya kamata domin in ba haka ba bara mu taba cimma abinda muke so wa ƴan siyasar mu su dinga yi muna ba a yanda kamata. Sai mu kawo mana da bangaren ilimin mu da tallafa mu rayuwar mu da cigaban ƙasar mu.
To mun gode Yakubu Muhammad daga birnin Tarayya Abuja, yanzu kuma zamu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Mallama Madan Dauda, sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musan Garo, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Wallahi lafiya, kalau nake garo da kwanciyar hankali cikin kwanciyar hankali da lafiya. To mu ne muku fatan alkhairi. To ban shakka tambayar ki kai abin da za a kaucewa. Dan ga wannan shi zabe wanda zai zo na gwamnati, zabe ne na jahohi. Ya kamata a ce na farko su kansu ƴan siyasa suke yi tura yara wajen sata akwati ko kuma ainihin kokarin tar ta zoma a gurin wannan yaki a kiyaye shi. Ni kuma ina kira ga matasa ƴan uwana, ya kamata su kokari za su kiyaye ko nawa mutum zai baka, kar ka ce za ka yi wasa da kwakwalwarka ko kuma ka yi amfani wanda za ka wasa da rayuwarka, saboda irin wannan abin ba abin da ya dace ba ne. Ita kuma hukumar zaɓe ta tabbatar da duk kokarin za ta kawo kayayyakin zaɓe da wuri wanda yake za a kaɗa wannan ƙura'a da wuri ba tare da an kai dare ana samun matsaloli ba. Ƙarshe ne muku fata alkhairi, Allah ya sa mu wannan zaɓe lafiya a gama shi.
To mun gode Alhaji Musan Garo, yanzu kuma bari mu je Zamfara.
Kuna magana da Mustafa Muhammad, a Mustafa Abdullahi a Hanka.
To Malam Mustafa, muna jin ka.
Ina kira ga mutane jihar Zamfara, to Allah su dinga cancanta daga waɗanda ya kamata su zaɓa, ba kuɗi za su biya ga daɗi ba.
To kana kira ga mutanen Zamfara su duba cancanta ba kuɗi ba? To mun gode Malam Mustafa Anka kenan daga Zamfara. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Hajiya Maryam Dauda, barka da aiki.
Barka ka dai Malam Mursala, kana lahiya?
Lahiya na Hajiya Maryam Dauda. Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin da ta Kaduna Tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Mursala.
To Hajiya Maryam Dauda, ina fata su hukumar INEC suna jina da kuma sauran su wanda ma za su zama ejen na jami'a. Abinda nake roƙo, gaskiya mu garin da ta mun yi asaran ƙuruɗin mu da yawa wanda za mu ba wanda muke so, saboda yawan mu an kai dare, wasu mata suka kwarba su. To muna roƙo su saita wannan na'urar nasu da ke tantance mutum a kai, ko da sha ɗaya ne tunda akwai jami'an tsaro, ko za a ba shi haƙƙin shi ya tabbatar da mun kada duk ƙura'a mu insha Allah. Abin da nake roƙo kenan.
To na'urar ce ta samu matsala ko kayan zaben ne ba a kai da wuri ba?
Sai wasu guri kayan zaben ba su iso da wuri ba, misali an ce takwas an kai goma, wasu guri sha ɗaya da sauran, saboda kuma yawan al'umma akwai wanda haifiya lokacin da ko goma suka ce sun ke to mutane da yawa ba su yi ba. Wallahi ƙuri'a dubbannan mutane ba su samu damar ƙuri'a ba. To na'urar a saita ta har tun da jami'an tsaro suna gurin har a ga kowane mutum na ƙarfi sai an mai. Abin da nake roƙo kenan.
To mun gode Malam Murtala da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Yobe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe? To ina ganin malami ko malama daga Yobe layin ya yanke, amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Wannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'ana yana cewa karfe 3:49 mun sa ake samun wani kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna?
Amin, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Usman Tanimu, mai radio da TV Babban Dodo Zaria, Kaduna Tarayyar Najeriya.
To Malam Usman, muna jin ka.
To alhamdulillahi, abinda nake kira abin za a yi zaben nan na gaba mai zuwa din nan kwana ɗaya biyu zuwa na uku nan, ina kiran matasanmu da dukkan masu sauran al'umma duka da Allah manaba'u mu nasu, tunda mun riga mun roƙi Allah da fatan kuma Allah shi wannan du'a'i namu, da fatan duk za mu yi wannan zaɓen namu lafiya, domin muna bin raɗe-raɗen waɗansu baki duk sun zo Kaduna nan sun zo hargitsa mana. To Allah ba zai ba su iko ba, saboda haka in ma an ba da kuɗi mutum ya karɓa ya kuma zaɓi wanda yake buƙata, kudin su ba zai mana tasiri ba zai mana komai ba za mu haɗu wanda muke so insha Allah rabbi yanzu kan majiya waye dun mutanen Najeriya sun waye ba za a ci barazana da kudi ba yanzu nan kowa ne daga wanda ke bukata da fatan Allah ka kare
to Mallam Usman Taniyo Bantare Mallam Usman Bantare nan fashin ka ba kace an kawo baki
ba wanda mu muke son su sallama alaikum
na gode Usman Tani mu kana ji na nace kace an kawo baki wadanne irin bakin ne aka kawo lafiyayyun baki ne ko kuwa ban gane ba
ai raɗaɗi ne ba wai lafiyayyun baki ne ba wanda zan fara harki zamu na al'amura kuma Allah ya fi karshen su ba wani abin zan fi ba su tsari yanzu kan majawai talakawa sun gane ba wani wanda na tusa mun zo ai daban ko a dore mu da kudi duk ba ta da wannan a yanzu
to mun gode Usman Tani mu daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Zamfara.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zamfara?
Ina magana da Umar Dan Sokoto, mazauni Zamfara.
To muna jin ka.
Wai da Allah ni a gaskiyar lamari an ce mun da ba tsawa wai gaskiya ne ko kokari ne raddadi ne na mutane. Shine nake son kutan bayan ni yanzu.
Ba mu fahimci abin da kace ba.
An ce mamu da dan takara ba ko gina ba wai gaskiya ne ko kariya ne?
Mamu da dan takara ne?
Eh, ya dan takara an kace ko ko dan ko gina.
Dan takara jihar Zamfara kenan kake so ka tambaya ka ji? Malami daga Zamfara. Ko kana tare da mu? Ban fahimci tambayar ka ba. To ina ga layin sa ya goce amma a gurguje bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Kuna magana da Kabir Yawo.
To Mallam Kabir Yawo muna jin ka.
Musa local government jigam.
To muna jin ka.
Yawo to ni a ra'ayina anan shine. Hello?
Muna jin ka Kabir Yawo.
Yawo a ra'ayina shine jama'a ana amfani da kudi a wani zanzabi.
Eh.
Hello?
Eh ana jin ka.
Bai kamata a ce yau bai kamata a ce mun ba ai abin nan ba a ce mutum wai zai tsaya ya rinka duba abin da zai mutum zai zaba. Yau ce shine ne ra'ayina.
To Mallam Kabir Yawo mun gode da wannan ra'ayi naka, yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Kuma magana da Aliyu Salihu Kebbi daga nan mashin Wasagu.
Tumala Aliyu muna jin ka.
Oye, gwarafi na shi ne yadda dangantar zaben da za a yi, ina ba da shawara cewa ne a ba da gudunmuwa da jami'an tsaro gudun fitintunu a ƙauyuka da sauran wuraren zaɓe.
Wancan karan da aka yi ba aka yi jami'an tsaron ba ne?
Kamar yadda zaɓe, eh, kamar yadda aka yi zaɓe na Babu Buhari, gaskiya an yi zaɓe cikin lumana, cikin nutsuwa.
Oho, to kana son a ƙara tabbatar da cewa an kawo jami'an tsaron kenan kamar yadda aka yi wancan kara?
Eh, yanzu an kawo jami'an tsaro, eh, yanzu an yi shi cikin nutsuwa ba wani tashin hankali. Ina fatan haka kuma Allah ba ku ikon gabatar da haka din. Wannan shi ne farkon magana ta ku, kuma na gode Allah ya saka alkhairi.
To, amin mu ma mun gode Mallam Aliyu, mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu, za mu dasa aya nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na ci a ƙarfe 3:53, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar Black Stars ɗin ƙasar Ghana za ta kara da ƙasar Kenya a wasan samun cancantar shiga gasar cin kofi na Afirka. A ranar 21 ga watan Maris aka shirya za a yi wannan gumurzu na Neymar wadda zai jagoranci rukunin su na F, kuma Ghana ce mai karfin bakuncin wasan a Accra Sports Stadium. Kuma hakan wata dama ce ga Ghana ta tsare bisa wannan rukuni. Yau Al-Hilalin kasar Sudan, Sadiru kasar Ghana, gabanin gabza wadda za su yi da kuma su asanti kotako
a CAF Confederation Cup a ranar Lahadi mai zuwa. Jami'an kuma sai an santi kotoko a cikin su hada Daniel Oduro suka tarbe su. Hukumar kwallon kafar Africa CAF a takaici ta dakatar da alƙalin wasan kasar Kamaru Max Esuma har na tsawon shekara daya bayan tabargazar da ya tabka a wasan Confederation Cup tsakanin Raja Casablanca Morocco da RS Berkane. Ita Raja ce ta kai karar cewar alƙalin wasan da gangan ya hana mata penalty, wato bugun daga kai sai gola har guda uku, abinda ya hana musu yin nasara a wannan wasa. Hukumar kwallon kafar Afirka ta baiwa Black Queens din Ghana damar shiga gasar Afirka na shekara ta 2019. Wannan gasa ce zata zama na cikin biyar da Morocco zata karbi bakuncin sa. Zakaran kwallon kafar matar Afirka na wato Nigeria da Ghana da ta karbi bakuncin wasan a shekara ta 2018 da kuma Afirka ta Kudu da ta zo na biyu a wannan wasa, duk sun sami damar shiga gasar kamar yadda hukumar ta CAF ta hurta. Hukumar kwallon kafar kasar Madagascar ta karrama kociyar kungiyar kwallon kafar kasar Nicolas Dupuis, ta faɗaɗa masa kwandilansa har watan Yuli shekara 2019. A ranar Talata ne Dupuis ya rataba hannu akan kwandilar. Tun a watan Maris shekara 2017 yake rike da aikin kula da kungiyar kwallon kasar. An harbe mai mallakan Tornado FC a ABC Municipal League har lahira a wajen North End Stadium da ke London ta gabas. Game da abin da rahotanni suka ce ne Sefiwo Mawawa Inyobu an harbe shi ne lokacin da yake barin filin a ranar Asabar da yamma. Da wannan labari na bakin ciki muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice. Gwamnatin Venezuela ta bada umarnin korar jakadan kasar Jamus saboda goyon bayan da yake yi wa madukan adawar kasar Juan Guaido wanda yake cikin rikicin siyasa da shugaba Nicolas Maduro. Gwamnatin ta ce a cikin wata sanarwa Ambassador Martin Krainer na da sa'o'i 48 ya bar kasar kan abin da suka ce Krainer yayi katsalandan a harkokin cikin gida na Venezuela. Amurka ta shigo da kayayyaki fiye da na bara wanda hakan ke ƙara yawan kuɗin kayayyakin da take musaya da sauran ƙasashen duniya wanda ya kai dala Amurka biliyan 891.1, duk da kuwa da matakin da shugaban Amurka Donald Trump ke ɗauka don rage shigar da kayayyaki Amurka. A yau Laraba ne Michael Cohen, tsohon lawyer shugaban Amurka Donald Trump, zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da bada shaida. Wannan kwamiti yana ɗaya daga cikin kwamitocin da suka ƙaddamar da binciken shugaba Trump a ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar. Wasu manyan 'yan majalisa biyu na Majalisar Dattijan Amurka sun gabatar da wani ƙuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yaƙin da aka share fiye da shekaru 20 ana yi a Afghanistan. Wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da jami'an Amurka ke tattaunawar kai tsaye da wakilan Taliban game da hanyoyin sulhunta rikicin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara'u Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.